بسم الله الرحمن الرحيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Talata, wanda yau tara ga abin nan 7 ga watan 9 shine watan Ramadan. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447, wanda kuma ya dace da 24 ga watan 2 miladiya 2026. Muna cikin suratul Rahman, sura ta 43 ta fuskar saukarwa, kuma sura ta 55 a bisa jerin surorin Al-Qur'ani daga suratul Fatiha. Wannan sura, kamar yadda muka yi bayani, sura ce da take lissafo manya-manyan ni'imomi wanda Allah subhanahu wa ta'ala yi wa bayinsa. Daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wal arda wada'aha lil anam, ƙasa Allah ya halicce ta saboda talikai. Sannan sai yake cewa fiha fakihatun, a cikinta akwai kayan marmari, wannakhlu da kuma bishiyoyin dabinai, zatul akmam ma'abuta kwasfa, walhabbu da kuma kwayoyi, dhul asfi wanda suke da ganyaye ko kuma kaikayi, warraihan da kuma wato tsirrai masu kanshi. فبأي آلاء ربكما تكذبان، to da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah ubangijinku kuke karyatawa ya ku jinsin ƴan adam da kuma aljanu. Samar da ƙasa a wajen ƴan adam yana daga cikin babbar ni'ima da Allah ya wa bayi, domin ba za su iya rayuwa ba sai da ita. Suna amfana da ƙasa a lokacin da suke raye da kuma ma lokacin da suka mutu. Allah yana cewa alam naj'al arda kifata ahya'an wa amwata, shin ba mu saka ƙasa ta zama wani mazubi ba ga mutane a lokacin da suke raye da kuma lokacin da suka mutu? Rayayyu suna kaiwa da kawo a cikin ƙasa, a nan gidajensu na kwana yake, a kan ta wuraren neman abincinsu yake, kama daga gonakinsu zuwa kamfanoninsu, shagunansu, wuraren sana'arsu da kasuwancinsu, duk a kan ƙasa yake. Sannan kuma duk inda suke so su je, wuri na kusa ko na nesa, to Allah ya hore musu wannan ƙasa su yi tafiya ainihin a kanta. Allah yake cewa huwa alladhi ja'ala lakum al-arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi an-nushur. Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sanya muku ƙasa horarriya, ƙasa Allah ya hore ta ta yadda muke cin amfaninta ta bangarori daban-daban. ko dai lokacin da take busasshiya ko lokacin da ya zama an dunkulata ko bayan an dunkulata ma a gasa ta wannan duk dabaru ne Allah ya sanar da bayi yadda za su mori wannan ƙasa da muke kai to kun ga wannan aya da na karanta Allah ya ce huwal ladhi ja'ala lakum al-arda zalulan Allah shine ya sanya maku ƙasa ja'ala lakum nan kuma ya ce wal arda wada'aha lil anam to wannan ko dai ya zamo lamul ittisal ko kuma lamul tamlik ana nufin wato Allah ya keɓance ku ku yi amfani da wannan ƙasa da ya halitta ko kuma Allah ya mallaka maku wannan ƙasa domin ku amfana da ita anan malamai suke cewa wannan ayoyi suna nuna cewa al-ardul mawat wato akwai yaran malaman fiqhu da suke cewa al-aradi al-mawat ƙasa wacce take matacciya me ake nufi da ƙasa matacciya wurin da ba gari bane ba gonar wani bane ba ba filin wani bane jeji ne na Allah subhanahu wata'ala to malamai suke cewa dan adam yana da ikon mallakar wannan wurin muddin dai wani bai riga shi ya killace ko ya shingace ko ya fitar da alamomi ba kuma halal ne mutum ya sari bishiyoyin wannan wurin ya kona ko ya sayar halal ne mutum ya ci ƴaƴan bishiyoyin wannan bishiyoyi kuma halal ne yayi farauta a wannan jeji saboda me Allah subhanahu wata'ala yana cewa wal arda wada'aha lil anam Allah yayi wannan ƙasa saboda talikansa wannan aya huwal ladhi ja'ala lakum al arda sai ce lakum saboda ku Allah subhanahu wata'ala ya samar da wannan ƙasa to shi yasa malamai suka ce a tsari na musulunci duk wuri da bai zama mallakar wani ba to wanda ya riga ya wato killace wannan wuri to wani bai da tantance ya zo ya kore shi daga wannan wuri ya ce da shi ya tashi ya bar shi saboda shi bai mallake shi kafin wannan ba kuma wani bai yi da awar mallakar sa ne wannan wurin ba saboda haka ya halatta dan adam ya ci gajiya na jejin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta da kuma tsuntsaye da kuma dabbobi da duk wani abu da ya shafi ciyawa ko na tsirri idan ka debo a musulunci ba za a ce kai sata ba idan ka sato ka wato saro wannan itace ba za a kama ka a matsayin barawo ba hakan da zaka kafa bukka a wurin ba za a kama ka a matsayin wanda yaje mamaye mallakar wani ba domin asali ta Allah ce subhanahu wata'ala kuma bai shigo a cikin mallakar wani wanda ya riga ka ba ina fata mun gane to wannan ni'ima ce Allah subhanahu wata'ala yayi mana a matsayin mu na bayi shi yasa a wata ayar yake cewa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shine ya halitta duk abin da yake ban kasa saboda ku da irin wannan ayoyin malamai suka ce kenan duk abin da Allah ya samar a ban kasa to sunan sa halak ga dan adam sai dai abinda shari'a ta togace tace banda kaza banda kaza banda kaza ko kuma abinda cin sa zai zamo guba ga dan adam ko ya zamo zai illata rayuwarsa to wannan yana daga cikin abinda musulunci bai baka dama kai amfani da shi ba saboda Allah yana cewa wala tulqu bi aidikum ila tahluka sannan wala taqtulu anfusakum wannan wato ina maimaitawa ni'ima ce Allah yayi wa bayinsa inda a ce jejin nan na Allah da yayi ko ina duk fadin sa inda ba gari ba gonaki ba filaye a ce ba za ka mallaka ba kuma in ka amfana da wannan kayi aramun sai yi wani rubutaccen izini to da an shiga cikin wahala yadda za ka fita a cikin jeji kana buƙatar ainihin girki kaga idan ka ga busassun itace wanda yake ainihin ba gonar wani ba ka dauko halal ka dauko ko kai farauta kamar yadda muka ambata halal ne ko ka samu zuma ta yi saga a cikin wani kogon bishiya ba a cikin amiya ba idan a cikin amiya ne ko kwangi da ka gani akwai mai shi to amma a cikin kogon bishiyar da ba na gonar wani ba idan ka debo wannan zuma kai amfani da ita kai amfani da halal ba za a ci ainihin kai sata ba to Allah subhanahu wata'ala yake cewa wal arda wada'aha lil anam sai yace fiha faqihatun a cikin wannan kasa akwai kayan marmari wan nahlu da kuma bishiyoyin da dina sai ne zatul akmam wacce take da kasfa idan muka duba anan Allah sai ya ambaci kayan marmari bai ambaci itatan su ko yadan su ba shi kuma da dino ba ambaci wanda za a ci ba sai aka ambaci bishiyar zai wahala a cikin alqur'ani kaga Allah ya ambaci wato ainihin ƴaƴan da dino na ci indai ba ta fuska ba da labari ba kamar kissa na Maryam Allah subhanahu wataala yake cewa huzzi ilayki bi rizqin naqlati tasaqat alayki ko tusaqit ko tasaqat alayki rubban janiya to kaga anan nana Maryam ita ma bishiyar da binin aka ambata cewa ta girgiza za ta zubo mata ƴaƴa rubban janiyan wanda suke lubiya wanda suke anifin za a daka malamai suka ce wala Allah yake ma anan su kayan marmari mafi yawan su ba bishiyoyin ne abin nufi ba ba su ne wato makasudin da za ta yi ba galibi za ka samu ƴaƴan su ne mutane suka amfana da su kafin bayyanar ilimin zamani za ka ga akwai abubuwa da yawa na kayan marmari wanda mu da rayuwar kakanninmu ba a kula waɗannan bishiyoyi misali yanzu ka ɗauki gwanda da wahala a rayuwar kakanninmu kaga ana cewa za a yi wani amfani da wannan bishiya ta gwanda abin da aka fi ɗauka da muhimmanci shine ƴaƴan nata hakanan abin da ya shafi ayaba ko lemo ƴaƴan mafi yawa su ne makasudin da za ta yi ba wai ainihin bishiyoyin ba tare da cewa bishiyoyin akwai nasu amfanin to amma kasancewa na farko su bishiyoyinsu duk wani bishiya ko ka ce mafi yawa za ka samu ana cin gaji yadda ne lokacin da ta nuna to amma shi da dino yana da wasu matakai da kuma hali zuwa hali wanda su larabawa suna amfana da shi sama da sauran bishiyoyin da ba da dinai ba misali akwai abinda wato ainihin ake kira jisgiri na dabino shi ne aljummar da larabci idan ka ciro zuciyar dabino akwai wani abu da za ka gani ko da kaba yanzu idan ka tuko tsakiyar kaba za ka ga wani farin abu wanda ana in ka tattauna za ka ji wani gardi-gardi haka mutanen ƙauye suna tauna wannan abu suna ci wani kamar yanda zai ci goro haka yake tauna wannan abin da ake kira jisgiri to larabawa suna jin daɗin wannan abun bal za ka samu mahassayar da shi ake yi bal za ka samu cewa har guzuri akan yi a kai ma ainihin wani a ɗaya daga cikin sahabbai ina jin ko dai Jabir ɗan Abdullah Allah ya ƙara masa yadda akwai lokacin da ya siyo dabino mai tsada to sai ga ya zo yana cire wannan zuciyar tasa sai wani yake masa faɗa yake cewa kai ya za ka illata wannan dabinon naka duk da tsadarsa sai ce mahaifiyata tana son jummar ni kuma duk tsadar abu to mai sauki ne a wajena in dai za ta yi amfani da shi to shi ya sanya nake cirewa domin na kai mata tattauna ta ji daɗi to wannan yana nuna cewa suna amfani da shi irin wannan yanayi sannan zai zo a matsayin da ake ce da shi at-tal'u ko at-talqu sannan ya zo al-busru sannan ya zo kuma a matsayin ar-rutabu sannan ya zo a matsayin attabru to duk wannan matakan larabawa suna yin amfani da shi ko dai sai amfani da shi ta fuskar magani lokacin da yake danyensa magarsa yadda ba zai iya taunuwa a ci da daɗi ba saboda bauri to amma lokacin da ya kai busur sannan ya kai albalh sannan ya kai ainihin arrutab to duk wannan ainihin suna cin sa to sai malamai suka ce idan mun lura da wannan matakan na dalilo wato kaman guda yake daya bayan daya lokaci bayan lokaci domin zai amfani da shi a hali kaza sannan bayan waɗansu kwanaki ko watanni ayi amfani da shi a yanayi na kaza sannan bayan waɗansu satuttuka ko watanni ayi amfani da shi a yanayi kaza kenan kaman yana huda daga lokaci bayan lokaci shi yasa Allah yake ambaton bishiyar ba wai ainihin ƴaƴan ba shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana yi wa sahabbai kaman ka ce wato ainihin gwajin fahimta sai ke cewa akwai wata bishiya tayi kama da mumini wata bishiya ce wannan bishiya tayi kama da mumini sahabbai suka nautsa a cikin bishiyoyin jeji wannan ya tuno kaza ya ce kaza manzo Allah ya ce a'a wani ya tuno bishiya kaza ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a to karshe dai ba wanda ya bada amsa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce shine bishiyar dabino sai ya kwatanta ta da ainihin mumini Allah ya dan Umar Allah ya kara masa yadda bayan an tashi daga majalisi ya ce wa ma'aikinsa wallahi ma'aiki alaihi salam yana faɗa abin da ya tarsu a raina shine bishiyar dabino to amma sai na ji nauyi na gadattawa ba su faɗa ba shi yasa na shiru kaga matasa irin na da wanda suna jin kunyan dattawa suna ganin mutunta su da girman su Allah sa namu matasan su ma su zama irin haka Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa wannaklu wannaklu natul akmam da kuma wato ainihin bishiyoyin da dinai wanda suke da kwasfa ma'ana za ka ga cewa wani kunshi ne zai fito a jikin bishiyar lokacin da yake a matsayin fure sannan ainihin kuma ya bude har ya kai ainihin yanayin da ake bukata ne ya kasance da biyu da za a yi amfani da shi sai yake wal habbu zul asfi da kuma kwaya wacce take da al asfu malaman tafsiri sun yi sabar da al asfu me ake nufi da shi wasu suka ce al asfu shine kaikayi ma'ana kamar irin kaikayin gero da kaikayin dawa da kuma irin kuntu na shinkafa ko wani alkama da abin da ya kama da haka wasu suka ce ganyen ake nufi irin ganyen gero ko ganyen dawa ko abin da ya shafi ciyawa ta shinkafa ko ta alkama to Allah subhanahu wataala sai ke cewa wal habbu zul asfi da kuma kwaya ma'abuciyar kaikayi ko ma'abuciyar ganye anan Allah sai ya ambaci bangarori biyu kaman yanda ya faɗa a wasu ayoyi mata'an lakum wa li'an'amikum wannan tsirrai domin amfanin ku da kuma amfanin dabbobin ku daga cikin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya yi mana sai ya sanya wa dabbobin mu abubuwan amfani na abinci wanda ba dole sai sun yi musharaka da mu ba da a ce dabbobin mu sun yi musharaka da mu a cikin abincin da shi muke ci a ce su ma ba sa ci sai shi to da mun ji jiki to amma Allah daga cikin ni'imarsa sai ya sa abinda ma da yawa muna ganin ba ma da bukatar sa to kuma shi su suke bukata yanzu kaga ba za a zo a sa ma karan gero a ce ka sa a gaba ka dinga ci ba ko a sa ma karan dawa ko karan maiwa to amma yanzu ka kawo abin nan jaki karan dawa kaga har wani linshin ido yake yana jin daɗi yana taunarsa yadda ka san kana cin abinci kana jin karfi da daɗi haka yake jin daɗin wannan karan gero to da a ce shi ma ba zai ci ba sai da fafe irin namu sai wanda aka gyara to za mu samu matsala idan suna jin yunwa yauwa ko dai su ji ƙarfin mu su turmushe mu su cinye ko kuma fi ƙarfin su mu zama mun cinye to sai ya zama galibi wani ma wata dabbar Allah sai ma ya raba abincin kowa da nasa ba abinda kowa yake ci kuma shi kowa yake ci ba yanzu ba za ka zo da tsire ko balango ka kawo jaki ba ba kawo masa abinci ba kamar yadda ba za ka ɗauki karan gero ko dusa ko ciyawa ko kowa ta wake ka je ka ce bari ka kai maka riba shi kuma wannan ba abinci ka kai masa ba saboda haka wancan yi kaza wancan yi kaza wasu kuma dabbobin sai Allah subhanahu wataala ya hada musu bangarorin abinci yanzu irin su kyanwa zaka cewa kyanwa za ta ci nama kare zai ci nama kuma zai ci irin abincin da ba nama ba domin zai iya cin tuwo zai sha kunu zai ci dan wake zai ci awara duk wannan ainihin ya samu zai ci to wannan domin Allah ya nuna maka shine mai ikon ne ma'ana wannan dabbobin Allah shine ya kinsa musu sha'awar abinci dangi iri kaza kuma duk kokarin ka ba za ka iya tilasta wa dabba cin abincin da ba abincin ta bane ba ba za ka iya tilasta mata ba saboda Allah bai dabi'antar da ita akan wannan ba to saboda yadda Allah ya mana ni'ima shi kansa abinda muka noma zamu amfana da wani kuma sauran ba zai zamo an wofintar da shi ba Allah sai ya sanya sha'awar ta a wajen dabbobin mu za ka cewa yanzu dawa idan aka tashe ta ko gero aka fitar da kwayar to kama tun daga karan zuwa ainihin soshiyar zuwa kaikayin zuwa menene duk gabake dabbobin mu za su ci kuma za su amfana da wannan to sai kitabu al-habbul asfi sannan Allah shine ya sanya kwayoyi wanda suke da kodai mu ce kaikayi ko kuma waɗanda suke da ganyaye war raihan sannan Allah subhanahu wataala shine ya samar da ar-raihan shi ma ar-raihan malaman tafsiri sun yi sabani ne ake nufi da shi ibn abbas yana cewa duk inda kaji ar-raihan a cikin alqur'ani ana nufin arziki ma'ana ar-raihan shine duk wani arziki da Allah zai baka ya faranta maka rai ka ji dadi ka ji walwala farauhun wa raihanun wa jannatun na'im haka sai aka ce wa raihan ma'ana irin arziki da farin ciki da Allah subhanahu wataala zai bai wa ainihin yan aljanna wannan al-imamu al-bagawi a cikin mu'alimu tanzil ya yi kaito wannan kuma duk da cewa an yi kaito daga ibn abbas a wani kaulin yace ar-raihan shine duk wata bishiya ya'yan ko furan ko sassaƙar ko bishiyar wanda suke dauke da kanshi anan idan muka lura an gano abubuwa daki-daki an ambaci kayan marmari sannan an ambaci dabino sannan kuma an ambaci kwayoyi wanda ake sarrafawa sannan kuma an ambaci abun kanshi wala'alla abinda yasa Allah subhanahu wataala ya jiro wannan abubuwan dan a nuna mana cewa jikin dan adam yana da bukata ga dukkan wannan abubuwan da aka ambata domin kowanne zaka samu zaman kansa yake a bisa bukatar da jikin dan adam yake da shi kun ga aka ambaci fiha fakihatun kayan marmarin nan suna da rawar da suke takawa kuma da wahala ka samu abin da zai kwafe makwafin su a jikin dan adam in muka ce kayan marmari irin su abarba irin su ayaba goma lemo inabi da makamantan wannan kun ga su Allah sai musu jam'i yace fiha fakihatun to shi kuma da dino sai aka ware shi aka ce wan nakhlu nan malamai suka ce wala alla dalilin kebance shi ba saka shi a cikin fakiha ba saboda muhimmancin sa shi kadai dai ya ci nasu na farko dai shi da dino abincin mazaunin gida ne sannan abincin matafiyi ne sannan kuma za ka iya rayuwa kana cin sa da ruwa shi kadai ko shekara 100 za ka baka da matsala shi yasa kun ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga cikin sunnar da ya dora mu akai irin wannan lokaci na azumi idan kana da iko kai bude baki da lubiyar da bino shine arruba in babu iko babu shi to sai ka ci at-tamr malamai na yanzu na ilimin kimiyya sun binciko cewa babu wata bishiya da Allah ya yi a ban kasa wacce idan dan adam jikinsa ya yi rauni da yunwa da kishirwa da gajiya to ba wata bishiya ko dan bishiya da zaka ci a cikin yan mintuna ya dawo maka da hayyacin gani da ji da jijiyoyi da kuma jikinka in ba da dino ba wannan zai dada nuna mana mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kasancewa Allah yake sanar da shi abubuwa sahabbai da sauran magabata sun yi bude bakin da bino domin kawai koyi da sunna haka manzo Allah ya sunnanta mana to amma yanzu dori akan haka to ka ji wani amfani gila wanda baka taba ji ba saboda haka nan malamai suka ce shi abun marmari ne domin yanzu idan ka samu ruqa zai zama abun marmari sannan ga mutumin da yake son zaki in yi da bino ya samu zaki kuma zakin lafiyayyen zaki ba mai cutarwa ba dan masana suna ta koda mutum na da ciwon suga da wahala a ce zakin da bino cutar da shi in dai ba ya wuce gona da iri a wajen cin ainihin shi da bino ba saboda haka kenan kaga ashe tun gashin kansa yake shi sa sai zamo an ware shi da ainihin ambato to kenan ashe jikin dan adam yana da buƙatar sa sannan kuma Allah yayi kallolin sa shi kansa da bino wanda cikin malaman mu yana cewa da dinan Madina da shiyoyi kallolin da bino su kansa sun san sama da ainihin kala 60 da kusan 7 wanda yake a Madina kawai da bino kala kaza kala kaza kala kaza kenan zaka siya doshi wajen 70 shi kansa al'ajwa ya haura ainihin nau'i 10 wanda yake ainihin duka daban-daban to wannan dai duka ni'ima ce Allah subhanahu wataala yi wa bayi to wannan zai nuna cewa daga cikin abin da yake samar da nagartar lafiyar jikin dan adam shine nau'an ta abubuwa na ci kaloli waccan kala da wannan kala da wannan kala muddin dai mutum ainihin yana da ikon da zai yi amfani da wannan sannan shi kansa wani abu mai kamshi da mutum ko dai zai sa na turare na ruwa ko wanda zai zamo ainihin na wuta da za a kunna to shi ma wani abu ne muhimmi a jikin dan adam musamman a kwakwalwarsa masana suna cewa kanshi yana daga cikin abin da yake taimakawa sai ta kwakwalwa ta dinga samu ainihin kyakkyawan yanayi shi ya sanya zaka ga shedanu su kwata-kwata ba sa bukatar tsafta da wani kanshi su abin da suke bukata datti da ainihin wari da abu na kazanta shi yasa ban daki ya zama matattarar su Allah ya tsare mu to Allah subhanahu wataala sai yake cewa war raihan ibn abbas kamar yanda muka ce da wasu daga cikin magabata sun ce ar-raihan ya zama dukkan nau'i na arziki to in ya zama arziki ake nufi da aka ce war raihan ya zama atafi na al'am al-khas kun ga da aka ce fiha fakihatan ke bantaccen abu ne wan nakhlu zatul akmam shi ma ke bantaccen abu ne sannan wal habbu zul asfi shi ma wannan wani ke bantacce ne war raihan da kuma dangin arziki ga baki daya to sai ya zamo Allah ya dunkule cewa duk shi ne ainihin yayi mana wannan gata sai ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wanne ne daga cikin manya-manyan ni'imomin ubangijinku kuke karyatawa a nan a tafsiri ina jin aya ta 6 ne za mu tashi ko ta 5 aya ta 9 za mu karanta tafsiri
mun yi sama ne
kun manta ta 7 na'am Allah yake ta wassama arfa'aha sama Allah ya daga ta wada al-mizan kuma ya tabbatar da adalci shine sai asbata al-adala Allah shine ya tabbatar da adalci ay shara'ahu wa amara bihi shine ya shar'anta adalci kuma yayi umarni da shi Allah tatghaw shine li ajli Allah tatajuru Allah yayi wannan domin kada ku yi zalunci fil mizan a cikin ma'aunai shine ma yuzanu bi abinda ake awo da shi wa aqimu alwazna bilqisti ku tsayar da abubuwan awo da adalci wala tuqsiru almizan kada ku tauye ma'aunai shine yace bil adali wannan ta hanyar tabbatar da adalci wakila a wata fada sai ka ce al iqamatu bil yadi mana da ka ce wa aqimu alwazna to shi al iqama ana yi ne bil yadi da hannu ma'ana duk abinda zaka tsayar da shi da hannu kaman awo wanda zamu ce na suke ne ko kuma na mudu ko wanda za a auna tsawon sa ko ma menene to in dai da hannu ne shine al-iqama wal qist bil qalbi shi ko da ka ce al-qistu wato adalci shi kuma ana nufin na zuciya wannan ra'ayin Sufyan ibn Uyayna kaman yanda Imam al-Bagawi ya rawaito a cikin littafin sa Ma'alim at-Tanzil haka ainihin ya aikaito sai mai tafsiri ya ce wa huwa hukumun dakhilun fi jami'i abwabil haya Allah wato mai tafsiri yace wannan hukunci da adalci yace wani abu ne wanda ya shiga cikin duka wani babi na rayuwa kaman yaya kaman yanda muka faɗa a jiya muka ce kada ka takaita adalci a wajen awan mudu ko tikeli kowane bangare na rayuwa yace to wannan abin ya shigo hukumin adalci wani hukunci ne dakhilun wanda ya shiga fi jami'i abwabul haya a dukkan wani babi na rayuwa sai ce fa iqamatul mizan bil qist fiha sai yadda ma'auniyya da adalci a cikin rayuwa me ake nufi da shi yace amaluha shine aiwatar da wannan adalci ala muqtada hukmillah gurgurdan yanda hukuncin Allah subhanahu wataala ya hukunta fiha a cikin wannan wato rayuwa ta mu wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma kaman yadda sunnan ma'aiki alaihi salatu wasalam ta hukunta ma'ana duk wani bangare ka aiwatar da yadda qur'ani ko hadisi yace to wannan abin shi ake kira adalci sai ce wal arda wada'aha ita kasa shine asbataha Allah ya halice ta ya tabbatar da ita lil anam ga talikai yace lil khaliqi shine ga halittu al insu wal jin yace yan adam da aljanu wa ghairihim da kuma wanin su fiha fakihatun a cikin ta akwai kayan marmari wal nakharul ma'hud da kuma dabinan nan da aka saba da shi zatul akmam yace shine awiya ma'abucin mazbai yace jam'u kimmin shi wannan al akmam mufardis shine al kimmu yace bil kasri a ce al kimmu wa kimama ko kuma a ce kimama shine mufradin sa shine ce wi'aqu al-qalbi shine mazubin kure wa gita'un nur ko kuma an-nur shine marufin wannan fulawa ma'ana shine furan da bino din sai ce wal habbu sannan Allah shine ya samar da kwayoyi kalhimba kaman alkama wash-sha'ir da kuma sha'ir dhul asfi shine ce at-tibn ma'abucin kaikayi war rayhan da kuma abun kanshi shine ce alwaraku shine ganyaye awal mashmum ko kuma duk wani abu wanda yake mai kanshi sai ce fa bi ayyi ala rabbika shine ni'amu rabbika rabbikuma wato da wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku kun ga sai aka ce rabbikuma ubangijinku ku biyu ana nufin al-ins wal jinn mutane da aljanu da wanne ne daga cikin ni'imomin Allah tukazzibani kuke ƙaryatawa mai tafsiri yace zikrat ihda wa salatin marra wannan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban an ambace ta har so 31 a cikin wannan sura babu inda zaka same ta sai a cikin suratul rahman suratul najm فبأي آلاء ربك ربك تتمارى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا ربك بأتي ربكما كمن نبا كنم فبأي آلاء ربكما باب وانا في أكتن سورة الرحمن أن أمتي تحصو 31 سيمي تفسيري كتي والاستفهام فيها للتقرير انا sai ke cewa tambaya ce ta tabbatarwa to amma wannan ina jin koran ko dai zama ra'ayi shaz ko kuma tuntun alqalami domin mafi yawa abinda malaman tafsir suke cewa al-istifham ne al-inkari tambaya ce ta musun abinda ake na kare ta ne mu'min Allah kaga ba za a ce an tabbatar da yabo ga butulce mai ni'imar Allah subhanahu wataala ba ina fata an gane sai yace limara wal hakim saboda abin da imamul hakim ya rawaito an jabirin daga sayyidina Jabir dan Abdullah ya kalu sai yake cewa qara'a alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam surat ar-rahman maiki tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi ya karanta mana surat ar-rahman hatta khatamaha har ya kammala ta thumma qala sanan sai ce masahabbai mali arakum sukutan me yasa na gan ku kun yi shiru laljinnu kanu ahsana minkum raddan yace tabbas aljanu sun fi ku iya bada amsa ma qara'atu alayhim hadhihi alaya min marra ban karanta musu wannan aya ainihin shudi daya ba fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban illa qalu fati sai aljanu sun ce wala bi shay'in min ni'matika rabbana nukadzibu ba ma kareta wani abu daga cikin ni'imominka ya ubangijin mu falakal hamd kuma ainihin godiya ta tabbata gare ka to wannan ayoyi 31 fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban za mu ga cewa zubin su iri ɗaya ne to amma ƙwararru ta fuskar tafsiri suka ce ba ma'ana ɗaya suke nunawa ba akwai wanda suka ce maimaici ne to amma wanda suka ƙware ta fuskar fayyace ma'anonin alƙur'ani suka ce duk ɗaya daga cikin su idan aka ambace ta to tana nufin bayanin waccan ni'imar da aka wuce domin sai an ambace ni'ima sai a ambace ta ya ambaci ni'ima sai ambace ta to kenan wata ni'ima ce daga cikin waɗannan manyan ni'imomi da ambatan su ya gabata kafin wannan aya mutum da arjan suke karetawa ina fata mun gane to sai Allah subhanahu wataala ya ce
qala qul insana min khalqalin kal fakhar wa khalaqal na min marijin min Allah fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
Allah subhanahu wa ta'ala anan ya ambatan mana asalin halittar babanmu kakanmu annabi adam alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam yace khalaqal insan Allah shine ya halitti mutum min salsalin daga busasshen tabo kal fakhar kai kace kasko wa khalaqal janna Allah kuma ya halitti aljanu min marijin min nar daga ainihin harshen wuta fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wanne ne daga cikin manyan ni'imomin ubangijin ku kuke karyatawa wannan aya zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana asalin halittar babanmu annabi adam kuma Allah ya nau'anta waɗannan bayanai a cikin ayoyi daban-daban a cikin suratul sajada Allah yake cewa allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun Allah yake cewa allazi ahsana kulli shay'in khalaqa Allah shine wanda ya kyautata duk wani abin da ya halitta duk abin da Allah ya halitta zaka ga Allah ya masa kyakkyawar halitta da ta dace da shi ko kai kana ganin wannan abun bai burge ka bai maka ba to shi wannan abun halitta yana jin sa daidai yana jin sa irin yanda kai kake jin kanka abinda muke nufi da wannan yanzu zaka ga daga cikin halittun ruwa akwai wani abu da zaka ga murgina yake yana jan ciki kaga ma yayi da sauri kamar kiba ta yi masa yawa kai anaka yanayin sai ga anya ko yanzu bai takura ba yanayin halittar nan tasa anya ko yana walwala
kun san akwai irin wayannan to yadda kake jin ka test shi ma kake jin ka test lafiya ga nuba wata musala domin haka Allah ya gina shi kuma haka yake rayuwa kuma haka yake samu ainihin walwala kila yanzu zaka kalle wata dabba kaga kaman kafa ta ta mata tsawo ko kaman wuyan ta ya mata tsawo to yadda kake jin kafar nan taka daidai shi ma kake jin ta ta kafar daidai bai ta cewa ta mata tsawo ko ta mata ainihin siran taka sai ce wa bada khalq al insani min tin kuma Allah sai ya so mahallitan mutum min tin daga ainihin turbaya ko ko daga tabo malaman tafsiri suna cewa annabi adam alaihi salam lokacin da Allah ya nufin halittarsa ya sanya mala'iku sun ɗebo ƙasa ko ka ce ƙasashe daban-daban kaloli ta fuskar gani da ido da kuma kaloli ta fuskar ɗanɗanansu da kuma rauninsu ko ƙarfinsu kai ka sani cewa ƙasa ba iri ɗaya ba ce wata za ka ganta fara ƙan wata ka ganta ja wata ka ganta wankan tarwada haka ne to kenan dai baka ce tarwada baka ce yawa ni kan fada in ka ji an ce wani mutum ne wankan tarwada kara aka yi masa baki ne saboda ainihin tarwada baka ce to saboda haka akwai bakar kasa akwai fara akwai wacce take da sannan akwai mai tauri sannan inda zaka dandana akwai wanda zaka ji cewa tana yanayi na kanwa kanwa wata zaka ji ta da gishiri gishiri wata zaka ji ta ma da dati dati wata zaka ji ma zaki zaki take da shi malaman tafsiri suka ce duk wannan nau'in na kasashen sai da aka ciro can aka ɗebo can aka ɗebo can aka hada su aka takuda su aka yamutsa su aka cuda su wuri daya menene hikima malamai suka ce wala Allah kuma wannan shine abin da ya bayyana saboda yadda yanayin kasashen nan ya kasance yan adam su ma su ginu a haka kasa akwai mai tauri yasa akwai kasar da idan aka baka diga aka ce ka je ka fasa ta to lalle sai ka ji jiki sai ka yi kanta sai ka yi kamar kana yi akwai wanda da ka je da magirbi ma kana bugawa kawai sai ka cewa ta fashe to ƴan adam ma haka suke akwai mai sauki akwai mai tauri taurin nan kuma ba'ana mai faɗi akwai mai taurin hannu marowuci yadda ka san kasattar kafin a fasa ta sai a sha wahala to akwai wanda duk samun saddin arzikinsa kafin a fitar da kuɗi a jikinsa to sai da dabaru ko ku sai dole ta kama ko kuma in yi tibashin ka kafin ya biya to sai ka zo ka tara ba labi ana addu'a Allah ya fitar ma da hanyarka wallahi akwai mutumin da na san shi wai har kirari ake masa ka bi a biya ka dole amma kai idan an bi ka sai kiyama la ilaha illallah musulmi ne ya yadda ai wato da kirari kenan ya san akwai alkiyama ya yadda ya biya a can biya alkiyama abu ne mai sauki bawon Allah ba sauki ka biya a duniya shine zaka huta to saboda haka kasan nan zaka ga wata test tana da abin sha'awa wata kuma sai ganta burtuk to haka nan ɗan adam suke wani farin mutum ne ba wai baki ba amma kafin ka ga yayi dariya sai an yi kamar ana yi kullum sai ga fuskar sa haɗe ya haɗe gabar da yamma in ka zo kai sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam ka kawai ne ba ni ai ko wata magana ka zo dole kaga sai dai ka saurara masa tunda wanda bai ma shi fada fuska ba ai kaga ba za ka yi abin nan ba to saboda haka sannan kuma mutum ne mai taurin ɗabi'a ma'ana ɗabi'a ta ba ta da sauki me ake nufi taurin ɗabi'a mutum ne mai fushi mai jinkirin yafiya wallahi akwai mutumin da in kuka saba to zuciyarsa ila yaumil qiyama ba zai yafe maka ba Allah kiyaye da irin wayannan shi yasa malamai suka zana suka ce mutane kala hudu ne a wannan babi. Akwai sari'ul ghadabi, sari'ur ridha. Akwai bati'ul ghadabi, bati'ur ridha. Akwai bati'ul ghadabi, sari'ur ridha. Sannan kuma akwai bati'ul ghadabi, sari'ur ridha. Haka suke. Mai saurin fushi, mai saurin yafiya. Mai jinkirin fushi, mai jinkirin yafiya. Sannan mai saurin fushi, sannan kuma da jinkirin yafiya. Wannan shi ne mugu. Shi ya kowa wahalar sha'ani. Akwai mai jinkirin fushi, mai jinkirin yafiya. To shi mai jinkirin fushi da saurin yafiya shi ne khairun nas. Da wahala kaga yayi fushi za a jima kafin ga yayi fushi a fusata shi da aiki da magana ai masa ba daidai ba amma sai ta hadiya zai ta hadiyewa to kuma idan aka kure shi yayi fushi da an ba shi hakuri sai ce da hakura to wannan shine khairun nas shine mafificin mutane to akwai wanda yake shi kuma aka san sa mun ce shi kuma shine sharrun nas dandanan zai yi fushi amma a tara unguwa guda a tura liman a tura mai unguwa a tura dattawa ai ta bada hakuri amma wallahi da wahala ya soko akwai wanda munin halin sa ya kai kaksa sai sai yake da shi a gida duk wanda ya saba masa sai ya rubuta sunan sa ciki kuma ya faɗi laifin da ya masa wai kada ƴaƴansa ma su taso su ɗauka mutumin kirki ne la ilaha illa wannan ba sifar mutumin kirki ba ne a wajen Allah mutumin kirki a wajen Allah ko ya yi fushi to ba zai so ya saka ƴaƴansa a cikin fushinsa ba daga cikin abin da nake yaba wa iyayenmu da kakanninmu ba sa shigar da ƴaƴansu a cikin fushin da suka yi da abokanansu bal iyayenmu suka rintse fushinsu na tsakaninsu da abokansu ko ƴan uwa ƴaƴa ma ba sa sani saboda kada ɗansu ya ara ya yafa ya yi fushi da fushin mahaifinsa har ma ya wuce ainihin gwara da iri kaga wannan shi ne dattako shi ne sanin ya kamata akwai wanda za ka ga cewa baya wato ainihin tsasawa ko shiri na sosai da wani ɗan uwansa ko shakiki ko li'abdi ko li'ummi amma wallahi a yansa ba su sani ba ba su sani ba bai furta masu ba sannan kila ma zai ɗauki alheri ya ba su yi a kai mawani sannan ba zai ambace shi da mummuna ainihin a gabansu ba to ya za mu yi da mutumin da zai bata da mutum ya tara ƴaƴansa ya ce to wane mutumin banza ne ba ko ba shi kai akwai abin dariya ba da haushi uwa ce ko mace za ta saba da mijinta wai da sai ma ƴaƴanta ba ku ba wani ubansu ba wannan hauka ne wani irin hauka ne wani kuma uban ne shashasha wai idan ya saba da ainihin uwar ƴaƴan sai ya tara su ce to ba ku ba ita to sai wa wata uwar za ka nemo musu ko kuma ke wani uban za ki nemo musu wauta ce wannan ɗa mai hankali mai mutunci bai shiga faɗin iyaye bai komawa bayan wani hakuri zai ba kowa ya mutunta ma kowanne akwai wanda za ka je saboda wala Allah ba ta gidan sai ta ce ma ƴaƴanta a hirsu dinga ba ubansu kuɗi wata mata zai ciyar da yake aure to ai matar uba uwa ce baiwar Allah ke ma yanzu da wani zai aure ki za ki so ana ƴaƴansu su kyautata masu ke ki mora ba za ki so ba to an ta nuna min lokaci ba mu ce komai akan wannan ba amma dai an nuna min lokaci ba mu da zaɓi sai dai mu tsaya kun san masu social media akwai iya tamu da ake ba su ko ce masu abin nan kafofin yaɗa labaru akwai abin nan da ake ba su ba sa su a wuce to za mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren da gandan mu daidai din da muka yi bayani shekaran jiya dangane da wan najmu washajru yasjudan to sai wani jini masallaci ya sanar da ni na so ne magana kuma na sha'afa sai wani yake kawo masa cewa to ai Allah yana cewa awalam yaro ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu zilaluhu ko tatafayyu zilaluhu anil yamin washama'il sujadan lillahi wa hum dakirun fadan an nuna cewa wato inoyi ne sai ce kila dai bai fahimci ayar ba wannan aya da muka karanta wan najmu washajaru su bishiyoyin ake magana da kuma ainihin taurari in mun dauki wanda suka ce annajmu taurari ko kuma in mun dauki wanda suka ce abu mai yado to sai ya zamo iri wanda yake da ainihin kauri da wanda yake yado duk suna yi wa Allah sujuda ita kuma waccan aya ta suratul nahl sujudan inuwa ake magana ba wai ita bishiyar ba awalan yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu zilaluhu anil yamini ko tatafayyu zilaluhu anil yamini washama'il sujadan lillahi kenan nan sujudar inuwa ake magana ba ainihin ta su bishiyoyin ba je ka karanta tafsirin tabari ko al-imam al-bagawi duk dai tafsirin magabata zaka sun nuna maka sujudar inuwa ake magana ba ta su bishiyoyin ba ina fata an gane akwai wanda ya rubuto doguwar tambaya yayi ta fada yayi ta fada to bazan karanta abinda ka rubuto ba amma dai amsa zabba ka wato fadan da yake wai malam aja kunnan masu kudin nan suna da ƴaƴa mata wanda ya kamata aurar da su wasu ma sun wuce shekara 20 amma maimakon su samu talakawan sabari su ba su jari su auri ƴaƴan nan amma ba za su yi ba to abin da nake so ba bawo Allah ka saka ranka a inuwa shi aure a saurara aure akwai abin da ake kira kafa'a kafa'a shine wato ai matin adaji akwai mai hikima da yake cewa duk matar da kake so ka aura in so samu ne ku yi daidai a abubuwa uku ka fi ta da uku tafi ka da uku to ba lissafa su zan yi ba amma daga cikin abin da ake so ka fita da shi ka fita abun hannu idan ka dara matarka abun hannu ka fi mutunci amma idan ya zama cewa kai take fiyarwa to fa bakinka kanan kafarka yadda kafarka ba za ta ce kuffan ba kai ma baka isa kai gyara ba in ta ce balbela baka ce ka ce kirin in ta ce gawayi fari ne ka ce fat ba ka da zaɓi to ai duk wanda ya miƙa hannu ai ba zai miƙa ƙafa ba ko yauwa abu na biyu su mata duk inda suke bawan Allah ba sa san mai talauci ko mai ƙauro mata ba sa san wannan in ma suka san kai ba ka da abin hannu to gaskiya sai dai ranin rabo sai za ka aure ta wani yake cewa idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min wuti illa nasibu in dai kanka ya so mafurfura ko kuma ajihun ka ya zamo shafal to da wahala ka samu rabo a soyayyar su yawa ai kun ga lokacin da Fatimatu binti Qais Muawiya yazo neman aurenta da Abu Jahl tace ya ma'aikin Allah Abu Jahl yana neman aure na da kun Muawiya wa kake ba ni shawara manzo Allah bai koye mata ba sai yace amma Muawiya tafasulu kullama lahu Muawiya talaka ne ba shi da komai shi kuma Abu Jahl la yadau asawan atiki shi kuma duka sai ce in kifi Usama ki kyale duk biyu ki je ki aure Usama. Shi yasa Mughira ibn Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu akwai lokacin da yake neman aure shi da wani mai dan abun hannu haka. To shi Mughira dan matashi matashi ne wanda kuma dan shekaru shekaru haka. Ka san matashi yafi balantiya. Datti ne kan dan riki. To da yaje to sai ga kamar ta karkata a wajen wancan da tija. Sai ce to abinda nake so ni ban sai kirki aure shi ba amma ki tambaye shi ya tiyarwa take a gidansa. Dan kada ki je ki ga kanki a cikin damuwa. To da wancan bawan Allah ya zo ta ce to lalle ya mata tana son ka amma ya tiyarwa take a gidansa. Yace in shi gaskiya komai a tsare ki. Kullun za a kashe dirhami kaza ba a haurawa. To da Mughira ya dawo cikin tambaye shi tace eh me yace tace kaje da cikin irin ta yace to ni azbihuna a wajen matan bude shi sai abinda suke so ba lissafi duk abinda ba ta take so shi ake bata shikenan ina za ta je gon kankamo to abinda nake faɗa ma wannan saurayi don Allah ka je ka nemi daidai da kai kiyar ajinka. Yau da a ce kai mijin ƴar mai kuɗi ne kila kun samu ƴaƴa da kana da shi sai ka dan talauce to kila ya dan taimaka maka a matsayinka na surukinsa kuma uban jikokinsa to amma kai baka auri ƴarsa ba bai ma baka dama ba kuma ka ce wai a dama ka kunne ta ƴaƴa ake za a dawo kunne a dama kunne ka je ka nemi ƴar aji ka zauna lafiya. Shi kuma ɗayan addu'a ya nema shi kuma yake cewa addu'a da Allah shi ko ba zama na ce mai samu ya aura. To dama bawan Allah idan Bahaushe ya ce idan baka da gashin wance kada ka ce za ka yi tibur irin da wance daidai kurji daidai ruwansa ai Allah da kansa ma a cikin surtun nisa. Yace duk wanda ba shi da kuɗi da zai auri ya to ya zai ya auri baiwa in dai ya ga cewa yana jin tsoron kai faɗa cikin zina to kai kamar abin da ka rubuto cewa tsoro kake dan kada ka je kai zina ina baka shawara abu na farko ka dinga yawaita azumi ka dinga yawaita azumi ka dinga karatun Qur'ani wani wanda yace wai in yi azumi ma kuma abin karuwa yake to gaskiya ina jin ne tunda alhamis kake kai siyamu Dawud yau azumi gobacin abinci yau azumi gobacin abinci to insha Allah za ka ji sha'awarka ta yi sauki sannan kada ka ce sai ka samu wata ta wuce ajinka in ka samu bazawara sai ka aura shi kenan ku haɗa kai ku rufa wa juna asiri kuma ka dinga addu'a Allah subhanahu wataala ya tsare ka ya tsare mu ga baki ɗaya sai mu ƙara takarda guda ɗaya wanda yake cewa yace mallam akwai mutanen da ake masu aiki amma ba ta iya biyan kuɗin aikin amma za su iya siyan kayan aikin ko na nawa ne amma ba ta iya biyan kuɗin aikin mallan shine nake mallan shine nake ƙara kuɗin kayan aikin amma mallan menene hukuncin hakan idan bai baka kuɗin ka gabaki ɗaya ba ya cinye bai biya ba kuma ya zama kuɗin da ka ƙara ya yi daidai da daidai da abin da bai baka ba to lokacin ka ci halaka amma idan jinkiri ne ya yi latti bai kyauta ba da ya yi jinkiri domin hadisi ya ce ka bai wa lebura haƙƙinsa tun kafin guminsa ya tsane to in jinkiri ya yi bai kyauta ba amma dai in ya ba kuɗinka to ka tabbatar in ka ƙara wani abu akan kuɗin kayan da ya baka kuɗi haramun ka ci a wannan gabar akwai wanda zaka ji suna cewa ai malam da na je sayan kayan an yi ragi saboda ni misali yanzu mai gidanka ya baka kuɗi yace ka siyo masa tayoyi guda biyu da ka je gun mai sayar da tayoyi ka ce nawa sai ce to tayoyin nan 50-50 ake sayarwa to amma dai tunda kai ne ka zo na rage maka 2,200 ka biya 48 to yanzu wannan 2200 na mai kudin ne wanda ya aiko shi sayan tayoyi ko na wanda aka ce an yi rage saboda shi ne nawaye na mai kudin ne ba na dan aikin bane ya gwada ya je ya ga bai dauki kyautar 4000 ya bashi bai sai taya ba ba zai bashi kyautar kudin sa ba dalilin sayan tayan ne aka samu rage to waye aiko sayan tayan mai gidansa to saboda haka wannan ragin da aka yi na mai gidansa da ya aiko shi ne ba nasa bane ba domin bai dauka ya bashi ba sai ta dalilin wannan cirkin to wasu kuma zalunci sai ya kai ba ma wai rage ake saboda su ba kawai idan sun samu shi wanda ya aike su ba zai bincika ba sai kaga cewa in an ce wannan kaya 5500 su kara ko dai 1100 su sayo a 6600 ko 5500 duk abin da ka dora akan kayan da aka baka kuɗi ka siyo to in ka ci wannan haramun ne sai ka biya wannan mai kayan amma da za a ce bai baka kuɗi ba mutum ne ya sa ka aiki sai ka siyo misali kujeru za ka yi sai ka je ka siyo katako ka siyo soso ka siyo yaji da kusa shi wanda ya sayar maka bashi ya baka kai a matsayin ka da kwastoma to ka ga yanzu idan ka zo kai wannan aiki duk yadda ka sayar masa da kujera in ya saya ta su domin yanzu wani abu ne ka sayar masa kuma shi da ma bai baka kuɗi ba to amma ya baka kuɗin akan cewa za ka je ka siyo kaya da kuɗinsa kuma ka yi tsori to in kai wannan haramun ka ci saboda ka in ka ci a baya ka ga kenan ciko ya biyo gartai to ina ga saboda yanayin lokaci sai mu takaita a nan insha Allah ta'ala sauran ma amsa in Allah ke ranmu a gobe abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم توفنا مسلمين وليكنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم خذ بنواصينا لما تحب وترضى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اغفر لوالدينا اللهم اهد أولادنا اللهم أصلح أحوالهم يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم سدرهم يا رب العالمين